A makon jiya ne hukumar kula da shige da fice ta Najeriya ta bayyana bullar wata sabuwar kungiya mai suna Achat Life Mission International da ke da shalkwata a jihar Kaduna. A wata sanarwa da hukumar shige da ficen ta fitar, ta bayyana cewa shugaban kungiyar mai suna Yokana na zaune ne a Jos Fadar jihar Plateau. Sanarwar da ke da sanya hannun wani babban jami'in shige da fice mai suna AA Aridegbe ta alakanta kungiyar da fataucin mutane da kuma tattara yara ƙanana da rarraba su a ciki da wajen Najeriya. Kan haka ne na tambayi kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a a jihar Plateau don jin yadda matsalar safarar mutane take a jihar.
Sunana Caroline da Fulpanla, Commissioner na Women Affairs and Social Development Plateau State. Domin crisis da muka samu kanmu a ciki a kasan Plateau. So kuna daukan advantage din wannan din sai su zo su rude iyaye su ce musu su ba su yara. Za a je a koyar da su a makarantu, za a je kuma a sa su sana'o'i. But abin damuwar shine ma yaran nan da akan kwaso su, za ki ga wasu yara ne daga shekara 2 zuwa shekara 10. Da muka yi bincike muka gane cewa ana kaiwa yaran ne sai a je a siyar da su. Ma waɗanda suke neman yara da su abubuwa iri-iri da su, wasu su for ritual purposes. Wasu su kuma ana tafiya da su ne a je a cire musu kidney nasu.
Sassan jikinsu
dai. Yawwa, sai a siyar da su.
Amma ya zuwa yanzu kun samu adadin yara nawa da kuka kwato?
Gaskiya yara da muka kwaso sun fi sama da 200 a state daban-daban na Najeriya, har ma da kasan waje.
A cikin 'yan kwanakin nan akwai wani takarda ko kuma sanarwa da ya fito daga hukumar immigration cewa akwai wata kungiya Achat Life Mission International wanda tana yawo tana kwasan irin wayannan yara. Kuna ganin kamar akwai dangantaka tsakanin safaran yara da ake yi a nan jihar Plateau da wannan kungiya?
Gaskiya wannan kungiyar ni ma na gani ne a social media, yadda ban riga na tabbatar da ko suna da link da wanda yake faruwa a Plateau ko babu ba. Don a cikin wayanda muka iya muka kakkama dai ba wanda ya kira mana sunan wannan kungiyar.
Honorable Solomon Nandi Chandan, Director Hukumar Tsaro Mai Zaman Kanta, Scott Bryan Global Security Services, ya danganta sanarwar a matsayin mara tushe balle madafa.
Don muna da DSS wanda na san aikin su ne su tattaro bayanai, su waye za su shigo, su waye za su fito, don na san sun saba yi kuma suna yi, kuma ba sabon abu bane in ya fito daga wurin su. Sai wannan kuma ya zama abun mamaki. So sai yana mun gani kamar akwai siyasa a cikin abun.
Kenan in na fahimce ka, kana da tantama da wannan sanarwa da aka fitar musamman na wannan kungiya?
Gaskiya akwai tantama a kai, akwai tantama a kai sosai.
Ga Mr. Jonathan Gukut kuwa, lamarin fataucin mutane a jihar Plateau abin dubawa ne da idon basira.
Mu da karan kanmu, mu mazaunan ƙasar nan, ko a Plateau ne, ko a Abuja ne, ko a Lagos ne, mu ga baki daya ya kamata mu hada bakinmu ya zama daya. In bakinmu ya zama daya, duk waɗannan abubuwa za su ragu. Amma babban matsalan shi din ne rashin zaman lafiya da ya zama mana damuwa ne.
Kokarin ji daga hukumar shige da fice a jihar Plateau ya ci tura duk da sakon karta kwana da na aike wa mai magana da yawunta. Duk kuma binciken da na yi don jin duriyar kungiyar Achat Life Mission International ban samu wanda ya ce ya san da zaman kungiyar ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.